بدعوته وسن بسنته الى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. بارك يا اخوان. السلام عليكم ورحمه الله. A yau 13 ga watan 6 shekara 1417 a 18 bayan hijira, wanda ya daidai da 14 ga watan 10 shekara ta 1997 miladiya, za mu daura a kan da muka tsaya dangane da kitabun sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam da muka faro makon da ya gabata. Wannan shine darasi na biyu. Za mu tashi kan sababu ta'alifil kitab. Sababu ta'alifil kitab, wato sababin da yasa mawallafin ya wallafa littafinsa. Akwai manufofi da suke sa mutum ya wallafa. Daga cikin wallafa, in ba dai ya kasance mawallafi zai yi rubutu kan wani abin da wani bai taɓa riga shi ba, wannan manufa ta farko kenan. Wani lokaci mawallafi yakan yi wallafa dan saboda sharhin abin da wani ya riga shi rubutawa, sai ya yi shi a takaice, shi kuma sai so ya ƙara wa wannan littafi sharhi. Wani lokaci mawallafi yakan yi wallafa dangane da takaice abin da wani ya faɗaɗa. Wani ya tashi yin wallafa kan wata matsala, ya yi juz'i 5, 6, 7 ko 10, kai kuma sai ka so ka takaice shi ka mayar da shi juz'i 1 ko 2 don sauƙaƙewa ga mai karatu. Da dai sauran manufofi da aka sani, to nan malam zai bayyana mana sababin wallafar littafin. Yace walamma kuntu lam aqif ana kitabin jami'in fi hadha al-mawdu' faqad ra'aytu min al-wajib 'alayya an adha li ikhwani al-muslimin mimman hammuhum al-iqtida'u fi ibadatihim bi hadhihi nabiyyihim sallallahu alayhi wa sallam kitaban mustawiban ma amkana li jami'i ma yata'allaqu bi sifati salati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam min at-takbir ila at-taslim. Ma dai walamma kuntu lam aqif ana kitabin jami'in fi hadha al-mawdu', yayin da na kasance ni dai a iyakacin sani na ban samu ni tabi ba jami'in gamamme fi hadha al-mawdu', a wannan mawdu'i, a wannan topic, a wannan matashiyar magana ban taba ganin wani littafi ba da ya tafi sallah tun daga farkon har karshen ta, wanda ya game kowane sako na sallah. Albani ce iyakacin binciken sa daga wannan ba. Yayin da haka ta faru, faqad ra'aytu min al-wajibi 'alayya, sai naga ce ya zama wajibi a kaina, an abali ikhwani al-muslimin, in sanya wa ƴan uwana musulmi, mimman hammuhum al-iqtida'u bi ibadatihim bi hadi nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, musamman daga cikin waɗanda hammuhum babban abin da ya dame su, al-iqtida'u yin koyi fi ibadatihim cikin ibadarsu bi hadi nabiyhim dangane da siriyar annabi sallallahu alaihi wasallam, sai na ga ya dace in sanya musu kitaban, in sanya musu wani littafi kadaitacce mustawiban wanda zai game kowane bangare daga cikin sallah, tun daga lokacin da ka fuskanta al-qibla kace Allahu akbar me zaka yi a cikin sallah har ya zo lokacin da zaka ce assalamu alaikum. Albani ce shi dai bai ga littafin da ya game wannan, ko wani littafi ko ya magana a wani bangare bai magana a wani bangare ba, ya magana a wani sashi bai magana a wani sashi ba, amma ka samu ka ɗaya-ɗayan littafi wanda shi kadai zai ɗauko sallah tun daga farkonta ya kai har gaci, babu a iyakacin bincika. Sai dai ka samu waɗansu hadisai, wannan malami ya yi babi kan ɓangare kaza, wannan malami ya yi babi kan ɓangare kaza, idan kana so ka haɗa sallah daga farkonta zuwa ƙarshenta, wannan zai wajabta maka komawa zuwa ga adadin littattafai masu yawa 10, 20, 30, wanda ba kowa ne zai iya samun wannan damar ba. Amma a tattarawa komai na sallah a littafi ɗaya daga farko har ƙarshe, yace bai ga wannan ba, dan haka wannan shine manufarsa na wallafa littafi. Wannan ɗaya daga cikin daman maqsudin mawallafi, kai wani abin da ba wanda ya riga ka kai, ko kuma wani ya riga ka a wani tanahiya daban littafinsa bai zo nan ba, kai kuma nan mutanen ka suna da buƙatar wannan ɓangare. Ba a san a wallafa ya zanto gasa ne, wanda ya yi kaza ne ma sai na yi kaza. Ka duba babin da ba wanda ya fara yi, ko kuma wani ya yi amma jarinsa na ilimi baya da yawa, a maimakon ya yi yara ma sai ya ƙara damula al'amura, to sai kai ka zo ka yi don saboda gujewa wancan ɓarna, duk wannan ya dace, amma maimai irin daga sa ba a san shi. Da haka sai na so in sanya musu kitaban mustawiban, littafi wanda zai game kowane ɓangare na sallah, ma amkana zan tattara abin da ya samu li jami'i ma ya ta'allaqu bi sifatin zatin nabiy sallallahu alaihi wasallam dan da dukkan wani abin da yake da alaka da sifar sallar annabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim tun daga kabbara har zuwa ga sallama بحيث يسهل على من وقف عليه من المحبين للنبي صلى الله عليه وسلم حبا صادقا القيام بتحقيق امره تيدى زي سوق كيو دكا وند يسامي شي وند لتاك من المحبين اللي تكن ما شو قونا للنبي صلى الله عليه وسلم وند تكي قونا النبي حبا صادقا قونا تغسكي وند لتاك زي سوق كيو مسا القيام بتحقيق امره yasa sayan daga yaga ya tabbatar da umarnin annabi fil hadith al mutaqaddim a hadithin da ya riga ya gabata a inda yake sallo kamar ra'aytu muni ko sallu tunda annabi ya kuyi sallah da ko ga ina yi to ba da duniya ba sai ko ta samu ganin annabi ba ko da zamanin nasa to balan sana'a da wanda za su zo baya yanzu da duk wanda suka ga annabi cikin wanda suka yi imani da shi da wadanda ba su gani shi ba su suka fiya to amma da haka yake sallo kamar ra'aytu muni to wannan umarnin ya shafi wanda suka ji shi kadai ko har mu da mu gani shi ba su da suka samu daman ganin shi sun dace da su gani shi gashi a rukuyi gashi a ki sujada gashi a komai kamar yadda yayi mu da mu samu daman ganin shi ba su sun ruwaito mana cewa ga yadda sai da yayi ba mu da wani madubi da zamu hararo sallar annabi mu sun kayo ta sai ta hanyar me riwaya wanda kadai yayi sahabbai abin alfahari ya zanto duk wani wanda zai koyi da annabi sai dai yake ta hanyar su yake in koyi sai ba ruwanshi da su to ya rushe hanya ya rushe alaka ba wata hanya tsakanin shi da annabi gulbi ya zo ba daidai ruwan ke tsaye wake ina fatan kun fahimta da kyau walihada fa inni shamartu an sa'id al-jiddi wa tatabba'tu al-ahadith al-muta'alliqata bima ilayhi قصدت من مختلف كتب الحديث ما نجي ولهذا دون هكا فإني شمرت أن سائد الجد نازاجي دنسي سكنتي أن شمرت أن سائد الجد سنانيسن زاجي دنسي ودنب وتتبات الأحاديث نبي بيتبك حديثي المتعلقة بما إليه قصدت وتنسك إذا ألاقى دابين دنينيكي سيني تكرر صلى الله عليه النبي لك كبر رضوه سلم من مختلف كتب الحديث daga littafan hadisi daban-daban bambanta juna Bukhari Muslim ne ashabu sahih ne ashabu sunan ne al-ma'adib ne al-ajza ne mabambanta da littafan littafai na jana tattaro fa kana min zalika hadal kitab saboda wancan yunkuri sai ga wannan littafi sai wannan littafi ya tabbata alladhi bayna yadayhi ga wanda yake a hannunka yanzu kake karantawa kyauta wa qad ittaraktu ala nafsi malaka na sharqantawa kaina an la urida fihi min al-ahadith an-nabawiyyah illa ma sabata sanadu ba zan koro wani abu bane hadisin annabi sai wanda sanadin sa ya tabbata ba dhaifi hasba ma taktabihi qawaid al-hadith al-sharif wa usuluhu gurgudan yadda kaidojin ilimin hadisi suka tabbata gurgudan yadda kaidoji na ilimin usulul hadith suka tabbata in nati hadisi sahihi ba dan sanrai ba zan gina ne kan kaidojin da malamai suka zuba na musulul hadith kan ka'idojin da malamai suka zuba na nakas wato bin diddigin hadisi da tabbatar da ingancin ko rike ingancin sa an gane ku wa darabtu safhan an kulli ma tafarrada bihi majhulun aw dha'if na yi wurgi da dukkan wani hadisi wanda aka samu majhuli ne ya kade ta wajen ruwaito shi suka ce mutum majhuli in ya zanto babu wani mutum da akwai majhulul aini akwai kuma majhulul hali an gane ku majhulul hali a samu mutum biyu sun ruwaito amma ba ce wato ainihin abin nan bane ba inganta shi ba kawai sun yi ruwaya a wurin shi amma ba su yi magana kan cewa wannan malami amintacce ne adali ne suka ne kana su cikin majhulul hali ba wanda ya ruwaito kila sai mutum daya wannan a takaice dai ba zan kawo wani hadisi wanda majhuli ya kade ta wajen ruwaito shi dan irin wannan hadisin ba yake ne an gane ko aw dha'if ko kuma rawayin da an san shi amma ba wai an san shi bane ba kan cewa fika ne an san shi ne cewa shi dha'ifi ne to duk hadisin da wani dha'ifi ya kade ta wajen ruwaito shi ko majhuli ya kade ta wajen ruwaito shi ni ba zan kawo wannan hadisi ba a cikin littafi na sharadi na farko da ya daura kan sakin tawa'un kana fil hay'at wannan hadisi kin ya zo ne yana bayani dangane da al hay'at kamar nan yadda sallah take awal azkar ko yana bayanin wadansu zikirai a cikin sallah kamar zikirin ruku'i ko zikirin sujada ko dagowa daga ruku'i ko dagowa daga sujada ko du'a wal istiftahi duk wani abu da hadisin zai tabbatar hay'a ne ko ya tafi zikiri ne awul fada'il ko yana magana dangane da falalan sallah falalan dami falalan menene akwai wanda suke saka hadisi na falala kamar hadisin da suke magana akan falalan sallah da rawani wanda ya salla da rawani yana da lada 70 akan wanda ya ba rawani duk wanda hadisan ƙarya ne irin wannan babu yanda zai albani ya kawo maka su li'annani a'taqidu anna fi ma sabata min alhadisi bunyatan an al-da'if minhu dan ni ina mai kudurin cewa cikin abin da ya tabbata na hadisi akwai wadatuwa ba sai mun je mun nemo da'ifi ba milku cikin hadisi duk abin da kake bukata ka sani na ibadar ka sahihan hadisi sun wadatar da kai ba sai ka je ka kalato da'ifan hadisi ba marasa asali wanda ba su da ragama ba su da linzani li'annahu la yufidu bila khilaf illa dhanna sai shi hadisi da'ifi bila khilaf ko sabani babu la yufidu baya fa'idantar da komai illa dhanna sai zato والظن المرجوح ذاتن ما da yake fa'idantarwa irin zato ne mararin daye wahuwa kama qala ta'ala shi ko zato mararin daye kamar yadda Allah ya ce ne la yughni min al-haqqi shay'a inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi shay'a zato baya wadatar da komai zato iri biyu ne akwai adh-dhannu ar-rajih akwai adh-dhannu al-marjuh adh-dhannu ar-rajih zato mararin daye irin wannan zatan ana aiki da shi a shari'a akwai adh-dhannul marjuh zato wanda ba shi da rinjaye zato wanda shi aka rinjaya irin wannan zaton ba a aiki da shi a shari'a yanzu ya kuke fassara ta ala ya fadin Allah ta ala ya ayyuhal ladzina amanu ijtanibu katiran min adh-dhanni inna ba'dha adh-dhanni ithm mene ne fassara ta yanzu kun ji fada bayan kowa ya san fassara yadda yake amma kuna jin tsoron kar ku fadi inna ba'dha adh-dhanni ithm wala da gindin kuke fada yadda kuke fassara yadda ake fassarawa ka sa wata inna ba'dha adh-dhanni ithm harshen zato ma zani ne ma'ana ko da taki ne abin nan wanda ba haka ayar take nufi ba abinda ayar take nufi wani bangare na zato zunubi ne kenan yana nuna wani bangaren fa ba zunubi bane ba cikin ayar kenan wani bangaro na zato zunubi ne kenan wani bangaren fa ba zunubi ba wanda yake na zunubi shine adh-dhannul marjuh wanda yake ba zunubi ba shine me adh-dhannul rajih ga misali da magani Allah ya ce ya ayyuhallazina amanu إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتهنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم أنا ما كان أكم ما تازا سجدوا سجدوا هجرة سجدوا لك مكة قولة قوية سجدوا مدينة سجدوا النبي الصحابي سجدوا مؤمنين مؤمنين هجرة to idan sun zo da sunan hijira din nan famta hidunna ku yi musu jarabawa dan ku gane hijiran nan ta gaske ce ko ta ƙarya ce ko majlis da kalmar shahada ko majlis da sallah ko majlis da ayyuka na ibada da shari'a ta ce in sun yi ya zama lalle mummune ne dan haka hijira ta zama abin karba kenan in ba shi ba fa ya zama to ƙarya take ba ba sai hijira bane hijira ba imani ne nan amfani hijira famta hidunna yace ku jarraba su sai ce Allahu a'lamu bi imanihim amma ko kun yi musu jarraba dai Allah ne mafi sanin imanin nasu in na gaske ne ko an ba na gaske bane ba saboda ku idan kuka yi jarrabawa me za ku kafa hujja da shi ayyukan zahiri kun san abin da ke cikin zuciya wannan na Allah ne shi gani ashe Allah ya ji ku sani amma duk da haka ku za ku yi amfani da me ayyukan zahiri ashahid cikin ayar yace fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ila al-kuffar idan har kun same su idan kun samu masaniya game da su cewa mummune ne to kar ku mai ce su wajen kafire ta yaya za ku yi ku samu masaniya cewa su mummune ne kawai ta hanyar ta hanyar ayyukan zahiri ta hanyar kalmar shahada ta hanyar ayyukan zahiri amma wannan gida wannan bisa ga cewa imani ne su masu mummune ne in kun ga sun yi aikin zahiri shin kun gina ne bisa ga yaqini ko bisa ga zato mai rinjaye ba ya kini ba ne tunda baka san abin da ke cikin zuciya ba me kuka gina kai zato mai rinjaye wannan zato mai rinjaye sai Allah ya sa masa suna ilimi yace fa in alimtumuhunna mu'minat ashe zato mai rinjaye me ne hujja ne ina fatan kun bai sanin da kyau wannan din ne cikin musulmai masu yawa cikin Qur'ani cikin hadisi da bincikawa za ku kai على ala kulli halin malami na so yace da hadisi dha'ifi baya fa'idantar da komai sai dai zato mara rinjaye zato mara rinjaye kuwa ba gaskiya bane ba ba ilimi bane ba ita ko shari'a ana aiki da ilimi menene yake zama ilimi yakini da kuma me zato mai rinjaye to sai hadisi dha'ifi baya fa'idantar da yakini baya fa'idantar da zato mai rinjaye dan haka baya zama hujja ga shari'a ina fatan kun fahimci sakwa yace wa qala sallallahu alaihi wa sallam annabi tira da abinci ta tabbata gare shi yace iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna akdhabul hadith iyyakum wadh-dhanna lalle ku ne sanci zato fa inna adh-dhanna domin shi zato akdhabul hadith shine labarin da yake kowanne zama ƙarya kun gane ku lalle ku ne sanci zato gurgudan bayanin da muka yi a baya wani irin zato ake nufi abun da marjo zato wanda yake mara rinjaye fa inna dhanna domin shi zaton da bashi da rinjaye aka zabul hadisi sunan sa ƙarya to kaga misali hadisi da yake kenan sare ne kanin baka daga dawo ka ce gaskiya ne yace falam yata'abbadana Allah ta'ala bil amali bihi don haka Allah bai bautar da mu cewa mai aiki da hadisi dhaifi ba ko mai aiki da zato mai mara rinjaye ba bal nahana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam anhu bari ma annabi da mutum tabbata gare shi ya hane mu wajen yin aiki da zato mara rinjaye wajen yin aiki da hadisi dhaifi shi da kanki ya hada wannan hadisi dai gabata iyyakum wadh-dhanna bukhari da muslim suka rawaito shi dan haka wani ba wani bayani akai yace annabi ya hane mu da yin aiki da hadisi dhaifi a ina فقال عندي سيئت كل حديث عني إلا ما علمتم وكياي رويتو مغنى دقى بريني إلا ما علمتم سي أبند إلمي يتفت رمك جواني نبدا توبا أبند نظم إلمي يقول سمي يكيني سمي ستومي رنجاي والله أنا قايدة تيو مهمتي فكياي دكو لك يوم ممتا سبو دريكيوا با أبند نظم تو إلمي سي يكيني ستومي مي مي رنجاي to annabi sai ittaqul hadith anni illa ma alimtum duk abin da ba yaqini ba da to mai rinjaye ba zai amsa zama ilimi to ya zama ilimi ya zama jahilci to shi ko ba aikin da ya to wannan hadisi an gane ko a kasa albani yace sahihun aqradahu tirmidhi wa ahmad wa ibn abi shayba yace hadisi ne sahihi wato Tirmidhi ya rawaito shi da Imam Ahmad da Abu Bakar ibn Abi Shayba wa azabu Sheikh Muhammad Sa'id al-Halabi amma malam Muhammad Sa'id al-Halabi ya dingina wannan hadisi fi musalsalatihi a cikin littafin sa ya dingina din Bukhari yace Bukhari ya rawaito shi yace fa wahima to wannan abin da yayi wahabi ne Bukhari bai rawaito wannan hadisi kun gane ko to wannan shine bayanin Albani ya yadda wannan hadisi sahihi ne dan Tirmidhi da wadanda ya ambata sun ruwaito wannan shine hukuncin da ya a farkon wallafin littafin sama da shekara 30 da suka wuce amma a wannan sabon bugun sai ce thumma tabayyana li kuna da jiya rubuce thumma tabayyana li anna al hadith dha'if amma daga baya bincike ya nuna mun wannan hadisin dha'ifi wa kuntu tabatul munawi fi tasihihi da dan na ce sahihi ne na yi dalili danci na bi Imam al-Munawi fi tasihihi wajen inganta hadisin li isnadi bin abi shaybata fihi saboda hadisin ibnu abi saboda sanadin da Abu Bakar ibnu abi shayba ya rawaito shi da shi Imam al-Munawi shine babban malamin nan da yayi sharhin al-Jami' as-Sabir na Imam Suyuti yace to da shi ne bi wajen inganta hadisin thumma tayassara li al-wuquf alayhi sannan daga baya sai abu ya sauka ga gare ni ta hanyar bincike na tsaya na bi diddigin hadisi fa idza huwa bayyin dha'ifi sai da shi hadisi ne dha'ifancin sa ba a sarari yake wa huwa nafsu isnad at-Tirmidhi wannan sanadin da shi Abu Shayba da Abu Shayba na Ibn Abi Shayba da Munawi ya inganta shi da shi shine dai sanadin da Tirmidhi ya rawaito wa gairihi da wannan sa raji'i kitabi in kana so ka bi diddigin hadisin ka gane hanyar da aka bi aka dha'ifantar da shi to ka bibi littafi na sulsulatul ahadith dha'ifa shine jerin hadisi na 1783 wa kad yakumu maqamahu tunda mun rufe shi ya zama da wannan hadisin da zai iya bayar da sakon da wannan hadisin zai bayar shi menene sakon da wannan hadisin ya bayar kar a aiki sai da mai sai da abin da yake ilimi. Ilimi ko shine yakini ko zato mai rinjaye, dan yace ittaqul hadisa anni illa ma alimtum. To yace wa kad yakum maqamahu, sai dai akwai hadisin da zai tsaya a madadin wannan da muka zaifanta. Menene shi qauluhu sallallahu alaihi wasallam, fadin annabi da muke tabbata da rai, yace man haddasa anni bi hadisin yara annahu kadhibun wa huwa ahadul kadhibina. Duk wanda ya man haddasa anni bi hadisin, duk wanda ya ruwaita hadisi daga gare ni, duk wanda ya faɗi magana ya jingina mun yace annabi ya ce, yace qala rasulullahi yara annahu kadhibun, kuma ya san wannan hadisin na ƙarya ne ba ni na faɗa ba, fa huwa ahadul kadhibina. To shi kanta yanzu ya zama ɗaya daga cikin magareta, ruwaitan hadisin ya sa ya zama ɗaya daga cikin magareta. Saboda haka sai ta zama ƙa'ida sananniya a wurin malaman hadisi. Idan kace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama, wannan kadai ba zai wadatar ba, sai ka ce wa huwa hadithun sahihun, hadisi ne ingantacce. In ko hadisin ba ingantacce bane ba, ka ce to da'ifi ne. In ma ya kai maudu'i, sai ka ce maudu'i, ana jinginawa annabi, annabi ya ce. Ya zo cikin wani hadisi da'ifi, an ce annabi ya ce. Dan mai saurare kai masa nasiha, ba kai masa wani dauke ba. Amma matakar zaka ce annabi ya ce kai shiru, to ka tabbatar sahihi ne. Domin ba ka cewa annabi ya ce kai shiru, zai sa wanda bai san ilimin hadisi ba ya kawo maganar ka ya aiki din ta. Sai fa in ka dauko hadisi cikin Bukhari ne ko Muslim ka ce annabi ya ce, to wannan malamai suka yi ta samu yi, saboda Bukhari da Muslim talakkatul ummatu lahum bil qabul, lahum bil qabul, al umma ta karbi littafan su guda biyu. Dan sai ka ce Bukhari ya ce ba kuma sai ka ce sahihi bane ba. Muslim ya rawaito annabi ya ce, Bukhari ya rawaito annabi ya ce, to baya bukatun ka ce kuma hadisi ne sahihi. Amma in ka rawaito na Abu Dawud ko Tirmidhi ko Nasa'i ko Muwatta ko Musnad ko Mu'jam, ko ma nawaye banda Bukhari da Muslim, dole sai ka mana bayanin sahihi ne ko ba sahihi bane. Saboda sauran ba wanda ya karkanta cewa ni ba zan kawo ba komai sai sahihi. Dan haka cikin Bukhari da Muslim su ne suka wuce gaci jumlatan da gari tafsir sun wuce gaci. Amma idan ka dauki Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah, suna kawo hadisi sahihi, suna kawo hasan, suna kawo da'if. Suke sai abin nan ba, kuma na su kawo wani lokacin su yi shiru ba tare da sun yi bayanin wannan shine sahihin, wannan shine da'ifin, wannan kuma shine hasan din ba. A'a, tun da dai sun ce haddathana fulan, qala haddathana fulan, qala haddathana fulan, ya rage naka in kaga hadisin su, kar kai aiki da shi sai ka bi jerin gwanan mazajen da suka ambata cewa su ne marwayata hadisi. Ka bi tarihin kowa dan ka san hukuncin da aka bai wa hadisin. In sanadin ya tsira, hadisi ya tsira. In sanadin ya zama bai tsira ba, hadisi bai tsira ba. Sai fa in yana da wani sanadin daban da zai tabbatar da shi. Akwai lokacin da sanadi zai tsira, hadisin kuma dai da haka bai tsira ba, saboda ya riga ya zama shar. Ka'idoji ne wanda suke da wahala. Eh, za a ce yura, akwai ruwayin yura, akwai kuma yara. Yura yana tsammani, yana zaton, yana zato kaga ba ya da yake yura annahu kadhib, a cikin rinjayen sa yana kakar ingancin nan hadisin ko rabi ingancin sa, amma idan nan ta ce annabi ya ce kai tsaye, to ya zama kamar gare shi ne. In dai kace ya ce kawai ka kai su ba tare da kai bayanin kakar ba, in kana kakar hadisi ingancin ne ko ba ingancin ba ne, lokacin za ka faɗa kai ka ce mutane akwai hadisi annabi ya ce kaza, sai dai ina kakar ingancin sa. Yanzu ba ni da tabbas, na daɗe da karanta shi amma ba ni da tabbas ko ingantacce ne ko ba ingantacce ba. Ka sauke da wani. Kuma zunubin makaranta ba zai hau kansa. Amma kana zaton ko ingantacce ne ko ba ingantacce ba, kawai ka ce mutane annabi ya ce kaza, suka kama suka aiki da shi ka zama makaranta. Bana sana kuma ka kara annabi ya ce kaza kuma hadisi ingantacce ne, yanzu kawai shi kenan. Sanjanta na suka fi ka'imatar karzabina. Ka rubuta sunanka a rajistar makaranta kawai. Saboda haka hadisin annabi ba da wasa yake ba jama'a, dole sai mutum ya bi diddigi kafin ya tabbatar. Ba wai san zuciya ne zai saka ce hadisi da'ifi, hadisi sahihi, hadisi ya san ba, ilimi ne. Ilimi ko ka'idojin malamai sun zuba. Wannan ka'idoji in ka karante su a littafi daya biyu baya wadatarwa. Karanta su kadai baya wadatarwa, sai tare da mu'amala da su tare da tsawon lokaci. Tsawon lokaci shekara 10, 15, 20, 30, kullum kana kara mu'amala da su, haske ilimi na kara bayyana ka tare da kai. Kana kara fahimtar abin da ba ka fahimce shi ba je ka karanta. Dan haka ba a gaggawa a harkar ilimi. Larura ce ta sa kawai yanzu muke tsayawa, dan dai ba kowa ba yadda za a yi. Ko a kiyin karatun ko kuma a zo a yi ko da abin nan. Da baki kiran ai gara baki baki. Idan ba mu yi baki kenan zai zanto kila ba kowa, amma wallahi idan akwai malaman da za su karantar, wallahi mu yi ta karanta. wallahi ba wai tawazu nake ba, ina faɗa muku gaskiya ne, ba wani tawazu, gaskiya magana ce. Kawai a cikin wani ake wallahi, ba ma sai mu dogara da abin da manyan malamai suka rubuta, mu bi larabcin, mu bi diddigi, mu fahimci abin da suka rubuta, amma mu da karan kanmu mu yi hukunci akan hadisi ba za mu iya ba. Da aka dukkan ganci kuke kawai ku ɗauko wani hadisi a cikin wani kogo ya tafi musulun ko waye ka rubuta hadisin ba sanadi ba kuma ka ce ya mallam wannan inda kace ko ba inda kace ne ko ko ta kace ba karanta ba. Ina ganin wannan tabbai zai ke karanta. Yau kamar da ni wani malamin hadisin da komai zan fita cikin sa. Ai ka ce baka sani ba shine zai sa ranar tashi kiyama ka tashi lami lafiya. Laqad ahsana man intaha ila ma sami'a ai kenan. Amma haka kawai baka sani ba, baka sani baka zo ka ce ka sani ka bada fatawa kan dariya. Yanzu shine bada fatawa abin da ne Allah bai. Allah ne yake san ku yi kaza, yake san ku bar kaza, yake san ku yi kaza, yake san ku bar kaza. Ya bada haka Qur'ani, ya tabbatar ya turo annabi ya bayani. Wanda zai fahimci abin sosai, wanda ya tsaya ya yi zamani da annabi ya ji sakon daga wajen annabi. Ko wanda ya ji daga wajen wanda ya ga annabi. Ko wanda ya ji daga wajen wanda ya ga annabi. Ai ta bi doriyar har a zo kan zamanin ka. Sai ka yi karatu ka san wannan abin, ka dogara ga fahimtar da ba ta saba musulman farko ba sai ka faɗa. Amma har kawai fatawa ta zo maka, ka ba da katsam ka faɗa ba tare da ka tabbatar da lalle haka aya take ko hadisi yake ba. Yanzu kana nufin wato kai a matsayin Allah kake cewa ai kaza ya halatta kaza bai halatta ba, dan halattawa da haramtawa a hannun Allah suke tsakani. Daga lokacin da ka halatta to wakiltarsa kake yi shine yake ka gani sai ka faɗa, isarwa kake yi. Lokacin da kace ya halatta shi kake wakilta, shi ya bada bayanin halattin, kai ko mutane ba su san inda abin yake ba sai ka faɗa mu. To yanzu in ba ka da tabbas din ya halatta, ba ka da tabbas din ya haramta, sai ka wakilci shi akan abin da bai sa kawai ba sai mu suranin tashin ya ba. Ai ta tsaya maka da shi ya huta. Alƙawlu ala Allah la ilmin ilmin sai ya bi ya bi maka da shi. Kina ko shirka ibn al-qayyim ita ko shirka bata ga wannan ba, ita kuma manzo Allah ya ce kul inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghy bighayri al-haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun. Dangin Allah bai haramku na aka haramta, harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batana, dukkan abin da yake mai suna al-fasha a bayyana ko a sirrance Allah ya haramta. Sai yace wal ithma, haka Allah ya haramta al-ithma, wal baghy haka Allah ya haramta zalimi bidar hadi, wa an tushriku billahi haka Allah ya haramta shirka, malamin nazir bi sultana. Sai ce wa an taqulu Allahi ma la ta'lamu, haka Allah ya haramta ka jingina masa abinda baka da ilimi akai. Ka ce haram wato ka wakilci shi, ka ce halal ka wakilci shi ko baka da ilimi akai. Aba bai nan ayatin haramta. To Ibn al-Qayyim yake ayar ta haramta abin ne ta fara da ɗan ƙarami, sannan mai bi masa wajen girma, sannan mai bi masa wajen girma, na ƙarshen shi fi kowanne girma. Harrama rabbi la fawahisha ma zahara minha ma batana, wannan mai dama damar kenan. Wal ithma ya fi al-fawahisha, wal baghy bighayri al-haqqi ya fi al-ithma, wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana ya fi al-baghy shi kuma, wa an taqulu ala Allahi ma la ta'lamun ya fi al-shirk. Ba abu ne mai sauki ba kawai ka ce kaza ya halatta ko kaza bai halatta ba, sai in kana tabbas ka bi dukkan abin da malamai suka faɗa. Da amma da kake cewa an ce kaza, wanda ya ce kaza ka jingina malam, wanda ya ce kaza bai halatta ba, shi kenan ka rafa kanka. Saboda haka samari ba ta gaggawa da yawa haka kun yi jan bi hankali. Balighuni anhu qawluhu sallallahu alaihi wa sallam, abin da ma zai wadatar da wannan ma shine faɗin annabi da yake iyyakum wa kasratul hadisi anni, ina tsoratar da ku dangane da yawaita ruwaito hadisi daga gare ni, da wanda kuka sani da wanda ba ku sani ba. Man qala alayya fala yaqulanna illa haqqan, wanda zai jingina mun magana sai ya jingina kowace magana sai ta gaskiya. Aw sidikan ko kuma sidikan, ko ya ce haqqan ko ya ce sidikan, duk ma'anar sa dai ne. Fa man qala alayya ma la aqul, duk wanda ya jingina mun abinda ban faɗa ba yace na faɗa, falyatabawwa maq'adahu minan nari, to ya zama makomarsa a cikin wuta. Wannan ta sawa aka samu wadansu wanda suke kiran kansu suna malamai, wai yanzu suke faɗa idan sai hadisi da yake ne sai su rinka faɗa. In za a cikin hadisin annabi hadda da ibi, yanzu ba su fahimci ma wannan hadisin ba kenan. Ba su fahimci cewa ana iya wa annabi kariya ba, yau kan ce ma zai wa Allah kariya. Musulmi da kaza ba wa kariya, Allah ya wa kariya ce a masa wahayi. Har kuma Allah ya faɗa cikin Qur'ani, wa man azlama mimman kana wa azlama mimman istara ala Allah kadiban aw qala uhiya ilayya ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل يا أيها الله كريه كوب الأسراء النبي مسلمة الكذاب يتي كما أنا ملائكة سنة رامان كما النبي محمد صلى الله عليه وسلم بابا كريه يا مسا إن بحق الدنيا أنت سرابة ربيني شيء دكري بيبا النبي دكري بيبا شريبي سيزوي شيء وأنت رسل كافة للناس haka yake da mutane kuma aka samu runduna sama da 50,000 suka bi ta haka suka zaraye ta koge suka kare shi a matsayin annabi ta tace magariti a bangar wato ko dai kuna san ko injiza mutum yake don nawa to wannan ba da ba yace iyyakum wa kasratul hadith anni من قال عليه فلا يقولن الا حقا او صدقا ومن قال عليه ما لم يقل فليتبوأ مقعده من النار سودا قيا الامه duk wanda zai ce annabi ya ce to ya tabbatar yana da tabbas din hadisin nan ingantacce ne in ba ka da tabbas din sa kace an fada cikin wani hadisi annabi ya ce sai dai ban san ingancin sa ba to ka sauke nauyi daga kan al'umma amma da zaran ka fada kai shiru mutane suka dauka suka ce za su yi ibada da shi a matsayin annabi ya ce yanzu duk kurkurin da yake gida kai kai ka dora su a kai tun da kyau yace fa'iza naha an riwayatu dha'ifi idan har annabi ya hana a rawaito hadisi dha'ifi a dingina masa fa bil ahra an yanha anil amali bihi to kaga ce aiki da shi ya fitantanta ba ya hana tun da ya hana ka rawaito hadisi dha'ifi ga dingina masa to zai yadda kuma ya yake hadisi dha'ifi gina riwayar ma ba ya ta ba balle tana aiki da shi hada malam yace to bayan wannan kuma wa kad kuntu wada'tu alkitaba ala shatrayni shi wannan littafi nawa na kasa shi gida biyu a'la wa adna akwai kicin sama akwai kuma wanda yake daga kasa za a bambance tsakanin kaso na sama da kaso na kasa da layi a tsakanin su kun fahimta ai ko amma al-awwal kicin farko wanda yake saman littafin su durudin sama wanda suke da manyan rubutu fa huwa kalmatni wannan na mayar da shi kamar shi ne matani wato gundarin littafin auratu fihi mutun al-ahadith abinda zan kawo a cikin sa gundarin hadisan annabi awul jumal al-lazimati minha ko ban kawo hadisi gaba ɗaya ba zan kawo jumlar da ta dace da abinda nake magana akai anan ne zaka ga gwanintar ilimin hadisi sai mai da ciki zai yi matajiyar magana kai sai sai ce kana rasulullahi wannan kana rasulullahi din dace sai ce yana ya fa'alu kaza to wannan riwaya ce da hadisi annabi ya kasance yana karfi yace kira ababan gurbadan yadda jeran tuwar su ke a cikin sallah kaza kafin kaza kafin kaza hadisi daban-daban wani na Bukhari wani na Muslim wani na wata duniyar daban amma ya hada masu kamar dama hadisi daya daga farkon littafin zuwa karshen sa bayan jumloli ne daban-daban sai da aka tara littattafai kusan 100 aka ciro wani hadisin jumla ɗaya kawai za a dauka wani jumla biyu wani uku amma a jeran nasu wannan nabin wannan nabin wannan kamar yadda ayyukan sallah suke yace abin da ke kashin farko kenan matanin hadisi kawai zan kawo ko kuma in kawo jumlolin da suka dace da abin da nake magana akai ko da ban kawo gundarin hadisin ba gaba ɗayan sa wa wada'tuha fi amakin halaiqa biha kuma na sanya kowace jumla a wuraren da suka dace da ita mu'allifan baina ba'dihha na daidaita tsakanin su da juna wannan jumlar a cikin wannan hadisi jumlar da ke bi mata kuma a wani hadisin daban da uku kuma kila tana cikin hadisin farko da na fara kawowa sai na kawo ta a bayan wannan shine na jeranta su mu'allifan na jeranta su baina ba'dihha tsakanin sashin su da sashi bi haythu yabdu alkitabu munsajiman ta yadda hadisin littafin zai bayyana a jere a haɗe da juna shine munsajim min awwalihi ila akhirihi daga farkon sa har zuwa ƙarshen sa wa haristu ala muhafazati ala nass alhadith kuma na fadaita na yi iyakacin kokari na dangane da kiyaye kawo kiyayewa wajen kawo nassin hadisi wa lafdihi da lafazin sa allazi warda fi kutubi sunna wanda yazo a cikin littafin sunna ba ma zan yi riwaya da ma'ana ba lafazin da aka rawaito annabin ya fada shi zan fada ba zan kawo jumla ba a gare ni wanda kawai zan zanto hikaya nake ta fuskar ma'ana wa kad yakunu lahu alfazun mai yiwuwa hadisi dai ka yana da lafazza daban-daban biyu uku hudu biyar amma dukkan su suna tarayya wajen ma'ana daya fa usiru minha lafzan sai in fifita wani lafazi in kyale sauran lafazan ba sai na kawo su duka ba li fa'idat at-ta'lif saboda fa'idar hadisin ya zanto ya jerantu da sauran hadisan da suka zo bayan sa ko kafin sa aw ghairihi ko wani sa wa qad adhumu ilayhi ghairahu min al-ahmar min al-alfaz mai yiwuwa in na kawo wani lafazin sai in sake kawo wani lafazin na biyu inna san akwai dan karin ma'ana cikin lafazin nabi din fa unabbihu ala zalika biqawli, a irin wannan lokaci zan fadakar da mutane da cewa ta sai ce wa fi lafzin kaza wa kaza, kamar idan na ce kana sunan kaza sai ce wa fi lafzin kuma kaza wa kaza, a lafzi kaza a wannan lafzin da aka rawaito daban kuma ya ce kaza, kamar idan muka karanta kitabun tafsir nan cewa annabi ya da ya kama azumin jabal yake masa bi فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله أو تلوى ينفع إلى أن يوحد الله كذا تك أيضا لفظا دبن دبن أما ما نسنا كوما ترومي نايا كوكما تيسنا فسرة يقول تيسنا كالاوة تيسر أو في رواية كذا وكذا أو نروك تم أمكو إن جيو في لفظ كذا وكذا فإن جي في رواية كذا وكذا ولم آذها إلى رواتها من الصحابة إلا نادرا حديثا دلن كاو ba wani hadisin da dingin da zan jingina wa sahabi ko wanne zan takaita akan nassin abinda annabi ya ce ba sai na faɗi sahabin da ya jiyo hadisin daga wajen annabi ba ko da ya rawaito shi daga wajen annabi ba illa nadiran sai ɗan kaɗan daga cikin su ila na iya kawo. sahabin da ya kai amma in ba haka ba mutane kawai nan maka wala bayyantu man rawaha min a'immatil hadisi تسهيلا للمطالعه والمراجعه سننكم a wannan wurin ba zan bayyana maka wanda ya rawaito hadisin ba min a'immatul hadith cikin malaman hadisi tasheela lil mutala'a dai kin sauƙaƙe maka samun damar laika littafin wal muraja'a da samun damar bita littafin kai tsaye ba tare da an kawo hadisin farko in ce rawahu al-bukhari kuma in kara lafazin gaba in ce rawahu a sai in je da su kaman hadisi ɗaya ne sai dai zai rinka rarrabe tsakanin su da kamar kautai wato baka guda biyu ma ko kadan ko kuma alkautai wato ko wanda lafazin zai cike in bracket an gane ku dan yana maka lafazin da bai tafi shi ba amma kuma ya dace da kawo shi bayan sa wa amma shatr al asaf wannan dangane da kashin farko kenan na sama ko dama ya kasa da tafin kashi dawa kashin farko na sama ga abin da zai yi wa amma shatr al akhar amma shi kashi na biyu na littafin fa fa huwa ka sharhi lima qablahu shi ne zan to kamar sharhi ne kharrastu bihi ahadith alwaritha fi shatr al-a'la duk hadisin da na kawo a kashin farko to a kashin kasa sai in fada ma wanda suka rawaito hadisin zan yi takharijin sa a can sama ina fada hadisi ba na fadin wanda ya rawaito amma sai in yi lamba lamba 1 sai in sa lamba 1 a kasa sai in fada rawahu fulan wa fulan wa fulan wa fulan in na zo hadisi na biyu shi ma sai in yi lamba ta biyu a kasa sai in sa lamba 2 shi kuma in ce wannan wanda ya rawaito shine wani da wani da wani da wani nan gurin kashi na kasa babban abin da zai shi ne takhariji idan an ce takhrijul hadith shi ne ka kawo hadisi ka faɗo wanda ya ruwaito shi cikin malaman hadisi maruwaita kamar yin kawo hadisi inna ma al-a'malu binniyat sai in ce rawahu al-bukhari to wannan abin da zai takhriji ne jingina hadisi zuwa ga wanda ya ruwaito shi ba wai buhari ba zuwa ga wanda ya ruwaito shi ko buhari ne ko muslim ne ko abu dawud ne ko tirmidhi ko ma waye to wannan takhriji din yana da ma'ana gajeruwa yana da ma'ana mai fadi gajeruwan ma'anarsa in ce kawai Bukhari ya rawaito Muslim ya rawaito Abu Dawud ya rawaito Imam Malik ya rawaito a Muwatta wannan gajeruwa ce amma ma'anarsa mai fadi in ce wanda ya rawaito shi kuma hadisi ne sahihi ko wanda ya rawaito shi amma hadisi ne sahihi saboda a sanadin sa akwai wani da wani to wannan shine takhriji mafi inganci mafi hanya mafi kyau a takhriji kenan amma kawai da gawa diki da Bukhari ya rawaito da an jima kace kana Rasulullahi duba cikin Bukhari kana Rasulullahi duba Abu Dawud kana Rasulullahi duba da Bukhari ya rawaito dai lami ya rawaito a cikin Musnad al-Firdaus ai baka ce komai wallahi ba abin da kace yanzu cikin abin da kawo za a iya samun al-mawqulatu wal mutarajjatu wannan sai hadu wa ma akala sabu duk za a iya samun hadisi wanda ya inganta da wanda bai inganta ba duk kace wannan annabi ya ce kuma kai shi ba bayani wanda ka rawaita wanda ka jingina Bukhari ne kawai zamu yi ta sallama amma sauran duk ba za a iya sallama wanda ka jingina Bukhari da Muslim a iya sallamawa jumlatan bi ganin tafsir amma da ka jingina wa sauran yana bukatan bayani kawai cewa Abu Dawud ya rawaito baka biya mu ba sai kai bayani cewa ingantacce ne ko ba ingantacce ba dan mu sani ingantacce ne mai aiki in ba ingantacce ne ba mu dakata to kun ga wannan yaso da dama har malamai wadanda za a ce manyan malamai ba su fahimci wannan matsalan da kyau ba wanda ya fi kowa abin dariya akwai yin ilimi ba amma wajen mutane mai ilimi ne shi ne wanda zai ce ga hadisi ɗaya ce wa ya rawaito sai ce Imam An-Nawawi ya rawaito shi cikin Riyadu Salihina a ga wannan bai sa abin da yake ba ya za ka ce mun duba Riyadu Salihina ya za ka ce mun duba Bulughul Maram an rawaito shi a Bulughul Maram wa ya ce ma marwaci ne Ibn Hajar bai riski zama da riwaya ba wa ya ce ma Nawawi marwaci ne bai riski zama da riwaya ba da An-Nawawi da Ibn Hajar al-Asqalani da sauran sa'annin su ko wanda suka zo bayan su su ma ɗan sun kawo dole su ce Bukhari ne ya ruwaito ko Muslim ko Abu Dawud ko Tirmidhi ko Nasa'i ko Ibn Majah amma su ba su ne asalin marwaita ba su ma tattarowa suka yi daga cikin waɗancan littattafa asalin marwaita su ne waɗancan da muka ambata Bukhari Muslim Abu Dawud da sauran malaman ruwaya da aka sani amma Ibn Hajar da yazo Nawawi da yazo Ibn Taymiyyah da yazo Ibn al-Qayyim da yazo duk cikin su ba marwaiti sai dai ya tsuno daga wajen marwaita ya shirya muƙa'idodin hadisi ya nuna mana ingantacce ne ko ba ingantacce bane ba ingantacce mu yake da shi wanda ba ingantacce mu kyale wani lokacin ya kyale mu dan ya san cewa za mu iya bin hadisin mu bincike wani lokacin ya kyale mu da gangan ba wai dan bai san sahihi bane ba amma zai shiru ya kyale saboda dama bai shartanta ma cewa sai sahihi zai kawo ba kawai zai kara maka hadisi ne wani lokacin malami zai ce ma ba abin da zan kawo sai sahihi amma sai ya samu gajiyawa cikin wani sashi na hadisin na samu zaifi a ciki yanzu mai tajin jami'a wani usul fiye a hadisin rasul haka ya ce ba abin da zai kawo sai hadisi sahihi amma ya ce kawo da ita masu yawa bai sani ba da niyya ba sun kuma ce masa kada ta lokacin wai imamun Nawawi ya rawaito a riyad salih da karanta ba mu shafi shafi na biyar shafi na goma ko nan mu ga babu dindin ba abin da kace a riyad yanzu ya ne ka ce mana Bukhari ne ya rawaito ko Muslim ya inganta Abu Dawud da Tirmidhi sai to kuma sai kai bayani sahihi ko hasan sahihul lidhatihi ko sahihul lighairihi hasan lidhatihi ko hasan lighairihi ضعيف ne lakinnahu yatakawwa bi majihi min turq al-akhar ضعيف من جدر ضعيف غير مجدر موضوع ko na maka ka fada mana dan mu sani ya muke ciki Allah ka kinta da yake dan haka takariji dan ya aka a shafi na kasa wannan a kashi na biyu na littafin kharrajtu fihi al-ahadith al-waridah fi sadr al-a'la zai takarijin hadisan da suka zo a kashin sama da sama din nan sai yin bayanin su a nan kashin kasa mutaqsiyan al-fazahu dan bididdigin lafazan hadisi in yazo da lafaza daban-daban a can sama zan fifita lafazi daya wani lokacin kara da na biyu amma a kasa in hadisin yazo da lafazi daya wani sanai bayanin su a kasa lokacin da na baka nan ba dan ka duba din da can wurin sharhi ne can kashin sama in kana gaggawa kawai a dafa ne tun yake baka bukatan bayanin cewa da me aka hada bayan ka ji kaji laki kuma kake san ka san me yasa nadirin da aka yi da me aka yi fa dai so shine kawai amfani kasar sama kasa sama ga masu gaggawa dan karanta ya yake ba a bukatan komai mu dai abai na mana to yayi wannan kasa kuma ga wanda suke son komai su gina kan kuka ga wanda suke sai in an ce kaza to kuma su je su leka ka gani shin abinda aka ce kaza din nan kare aka yi ko akwai to amfanin su kenan wannan hanyar ilmantarwa muna gaskiya kenan mutaqsiyan alfazahu sai na bididdigin dukkan lafazan su wa turqahu da sanaddan sa fi hadisin ma al kalami ala asanidiha tare da yin bayani akan sanaddan hadisin wa shawahidiha sannan kuma da yin bayani akan shawahid abinda ake nufi da shawahid jam'i na shahid shahid shine hadisi yazo an gane ko ta hanyar da wani sanadi har zuwa ga Abu Huraira wannan sanadin wannan lafazin hadisin yana cewa ai kaza ai kaza ai kaza to sai dai sanadin dhaifi ne amma da ifancin mai sauki sai muka sake samun wani sanadi sabo daban ba wancan ba shi kuma har zuwa ga Abdullahi dan Umar annabi ya ce kaza to shi ma sanadin dhaifi ne sai dai kuma da ifancin ba mai karfi ba ba mai yawa ba kadan ne da ifancin to sai mu ce wannan hadisin na farko ya zama shahid ga hadisi na biyu ma'ana shi da shi za su hadu to hada karfi su zama hujja tunda an samu bambancin sanadi an samu bambancin sahabi to wannan hadisin ya zama shahid gene ga wancan kun gane ko ma'ana ko da hadisi dhaifi ne sukan kasa shi gida biyu hadisi dhaifi dhaifanci mai tsanani hadisi da yake da rauni dan kadan to in aka samu wani hadisin irin sa mai rauni dan kadan wani mai rauni dan kadan wani mai rauni dan kadan suka ce kenan sai su hadu tare da shi sai فَسَيَجْعَلُ اللَّهُ فَاسِقِينَ وَاحِدًا أَهْلَ بَيْتٍ فَالضَّعِيفَانِ يَغْلِبَانِ قَوِيًّا كَيْ تَأْتِيَ كَرْفَنكَ كَرْكَ فَسْكَنْتِ فَامِلِي غُدَا كِتِ زَغَ يَفَدَ دَشُ رَغَوَجِي غُدَا بِيُو زَاسِي يَكَا دَمِ كَرْفِ دَيَا لَا تُخَاصِمْ بِوَاحِدٍ أَهْلَ بَيْتٍ فَالضَّعِيفَانِ يَغْلِبَانِ قَوِيًّا مَعْنَى دَيْ إِنْ وَنَّ ضَعِيفِي وَنَّ ضَعِيفِي وَنَّ ضَعِيفِي سُكَ حَدُو زَاسِي إِيَ مِي زَاسِي زَمَا حَدِيثِي دَيْ كُفَارَا amma kowanne shi kadai ba hujja bane amma in gada su duka sun zaune hujja wannan ma kaida ce da malamai suka yarda ita dan haka zan bi diddigin sanadin kowanne hadisi wani hadisin kaga sanadin sa kai ya zaifi ne amma yan hada da wani ya zo mai karbi wa shawahidha in bi shawahid na hadisin
ta'dilan wa tajrihan, ta'dilan wajen adalantar da marwayta, in ya kama a adalantar da su din ta fuskar bin ka'idoji da malamai suka cimfada, wa tajrihan ko raunana nasu, in ya kama a raunana nasu din ta hanyar dogaro akan ka'idojin da malamai suka cimfada, wa tashihan wa tadhifan, wa tashihan da inganta hadisi, in ya kama inganta gurgudai da ka'idoji suka nuna, wa tadhifan ko dhaifantar da hadisi gurgudai da ka'idoji za su nuna, hasba ma taktazihi ulumu الحديث الشريف غربدان يدا علمي حديثي ده تبتر با غربدان يدا سنن زوجي تبتر با وقواعده ده قاعدوجنسا وكثيرا ما يوجد في بعض الطرق من الالفاظ والزيادات ما لا يوجد في الطرق الاخرى وان لوكتن زمان ده ان كبو wannan sanadin hadisi yazo gadire in kabo wannan sanadin hadisin iri daya ne amma a wannan nabiyin akwai karin wadansu lafuzza 2 3 4 5 wanda babu a wancan hadisin da farko amfanin wannan nabiyin idan ya inganta dan wannan karin lafazan wanda inda ka dogara da na farko kai hasaran wannan lafazan babu su a cikin na farko yace a iya samu hadisi yazo da dan lafazan a wannan lafazan a samu akwai ziyadat kari ma la yujadu fi turkal ukhra irin karin da babu shi a sauran hanyoyin fa udifu ha illa hadisul waridi fil qism al a'la irin wannan hadisi sai in jingina shi zuwa ga hadisin da yazo a kashin farko na sama in nazo kasa na samu dan lafazan da suke da kari sai in hada shi da juna dan in kulla alaka tsakanin su idza amkana intijamuha ma aslihi in zai iya yiwa su hadu da juna ba cin karo da juna wa shartu ila zalika bidaliha bayna kautaini irin wannan nukan yi ishara akan su ta hanyar sanya hadisin tsakanin baka guda biyu wato in bracket kenan bayna kautaini mustatilataini baka guda biyu din ba masu doro ba wanda suke da kusurwa sune wato alqaytaini almustatilataini hakaza ga su kamar haka a rubuce in kana da littafin ka gani دون ان انص على من تفرد بها من المخرجين لاصله اما بالله ne ban sanar ce ma wannan ziyada ta lafazi kaza to marwayi wani da yake daita ita ba sai na maka bayani ba in dai inda take ne kawai zan kawo maki kyale ka ngane ko hada idza amka idza kana sadrul hadisi wa mukharrijuhu an sahabiy wahid wa makharijuhu idza kana masdarul hadisi wa makharijuhu an sahabiy wahid zan yi hakan ne yayin da yanto masdarul hadis inda na tiro hadisin wa makarajuhu da mafitarsa an sahabiyin wahid daga sahabi ɗaya ne ba bambanci duk sahabi ɗaya ne ya ruwaito lafazin farko ya ruwaito lafazin na biyu sai dai a lafazin na biyu aka samu ƙarin lafazin da babu a lafazin farko wannan zan hada masu ba sai na ce kuma wannan da ya ruwaito ba dan na san hadisi ɗaya ne sai dai wani lokacin hadisi ɗaya mutum ɗaya ya ruwaito shi ta hanya daban-daban yau yana jin nishadi sai ya kawo hadisin daga farkon sa har ƙarshen sa wata rana ya fito darasi sai aka yi masa wata tambaya kan wata matsala sai kawo hadisin daidai inda ya tafi ansar da aka tambaye shi ya kyale sauran lafazza to dalibansa wanda suka zo suka ji tambayan nan sai suka rawaito hadisin a daidai inda ya kawo inda aka tambaye shi ya bada fatawa ko su sai su dauka tsawon hadisin kenan wanda suka halarci darasin farko su kuma sun saba hadisin daga farkon sa har zuwa me ƙarshen sa kaga cikin su kowa ba ƙaryayi ba kuma sahabi ɗaya ne to irin wannan wadannan sun ce to ya za a ce Abu Huraira nan ya ce kaza nan ya ce kaza wadannan jahilai yake a kira to dan haka ƙarya ma yake jahilai wata san ba mutum daya zai iya rawaito hadisi so 100 wani lokacin ya kawo shi da tso wani lokacin a gadarce wani lokacin fatawa aka yi masa sai ya tiri daidai inda ya tafi ansar fatawar a cikin hadisin ya kawo bai kawo hadisin gaba ɗaya ba bai kawo farko bai kawo ba sai inda kawai abin ya tafi kun fahimci wannan da kyau وإلا جعلته نوعا آخر مستقلا بنفسه ينكو يزمتو صحابين ياشا بمبن صحابين دي جاو حديث فرقو باشي يكاو نبي با سنية تاريه أو تنسل فضة أما صحابي نبي ياكارو تنسل فضة دباب رواية تنقوان صحابي توانا سي إنسان ياشي يزمتو حديثي نمي سنكشن كان سبا روانش دا رواية فرقو كما تراه في أدئية الاستفتاه وغيره كما يدلاه دوانا أتكين أدئية الاستفتاه ينزم سالي وجن تسبيه نركو akwai da kawo subhan rabbiyal azim wani wurin subhan rabbiyal azim yubi hamdi me ban mace tsakanin na farko da na biyu karin wabi hamdi to idan sahabin da ya ruwaito na farko shine ya ruwaito na biyu albani yake zan sa maka shi ya zanto kamar hadisi ɗaya ne ba hadisai biyu ba amma in wani sahabi ya zo ce subhan rabbiyal azim haka annabi yake a cikin rukui sai wani ya zo ce a abinda annabi ke subhan rabbil azim bihamdihi yace to ko wanne sai ya dauka hadisi ne mai cin gashin kansa wannan ya kawo mana wani kala na tasbihi wannan ya kawo mana wani kala in mun yi wannan ya halatta ba sa cin karo da juna
ko yau mi wannan gobe mi wannan ko a sallar azhar mi wannan in mun zo azhar ko mi ne dan dukkan ne ya tabbatar ga wakilin annabi amma in sahabi dai ya ruwaito to sai ya dauka nau'i daya ne wata rana ya ruwaya doguwa wata rana ya gajeruwa dan haka kawai sai ya dauka hadisi daya ne dan haka nau'i ibada duk guda daya ne amma in sahabi guda biyu ne ya zama nau'i nawa shine abin da yake so yake ne ndane ku yace kamar yadda zaka ga wanda din a cikin nau'ikan addu'a na istifahi da ake wajen bude sallah وغيره لو ننسى وهذا شيء عزيز نفيس يتي وانا ابني وانا يتي وهل انسامه نفيس كوم يتعدى أفجي إلمي لا تكاد تجده هكذا في كتاب دو ياك سهونا أو دلتاك اندبابا وانا الباني كده يبا مذهبي ابن حسن ابن حسن كذين كواما قنا يتي انت كده مذاك سهونا باتي أنا لحكا نجيك فائدة كمي كلمي حكا توقعني ما ونلو بتيكي haka alqadi Abu Bakr ibn al-Arab yace wa hadha babul ladhi tatarraq ilayhi ghayruna yace kofa ce wanda ba wanda ya buga ta sai mu eh kuma duk wanda daga cikin wannan wuce to wanda duk aka samu malami ne yana cikin nishadin ilimi ya bunkasa wannan lokacin ka jira wannan to kuma gaskiya ba wai da sarrafa suke fada ba sun kula da daban da sun gani dan ya dauki littafin da aka yi akan alwala din ya fi su gaba daya ya ga duk wanda ya magana yayi magana akan wani bangare ne banda wani bangare wanda yayi magana akan wani bangare banda wani bangare wanda yayi magana sai dauki da wancan da wancan ba sabon da gawa ba na wadancan da wadancan gaba daya sai haka su wuri guda sai sai maka ba inda zaka samu sai anan kariyayi duk inda kai sai ka samu rabin abin da ya bunna shi ya fi kwaso a ko ina ya tsara wuri daya kariyayi ka samu abin a hadailin nan babu sai gaskiya ya fada ba wai sabon abu ne kawai addini ba duk wanda ya kawo yana nufin ya kawo wani bangare ne kawo wani bangare ba ni ko na hada maka duka wanda duk ba ta cikin ilimi irin da ban sai ibnu taymiya idan kana wannan irin da ban sai ibnu taymiya musamman idan yana rafi idan kan bida ya kawo maka dai sai ya ce wannan zamu iya masa rafi ta har ta fuska 50 wallahi sai ya fi su al-awwal as-sani as-salith wallahi sai ya je 50 ga sai ibnu al-wazir as-sanani wanda ya azgawa wata matsala malamin sa ne kawo yace raddi akan ka ta fuska 100 wallahi sai kawo 100 littafi ne na al-awatim min al-qawatim kuma ne jin tara manyan manyan masu dadin karantawa jin tara manyan manyan littafi al-awatim min al-qawatim ko na umma kamar haka sun yi kamar littafi ibn al-arabi dan haka mutan tantance sunan ba al-awatim min al-qawatim sun zabbi an sunna ga abul qasim karkan littafi ابن الوزير صفن علي كم قال يقول كما تراه في أديات الاستفزاه وغيره وهذا شيء عزيز نفيس لا تكاد تجده هكذا في كتاب دو ياك سامونا بياني أو نلتا في اندبنبا ونبا دافت والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات yayin da tabbata ga Allah wanda duk ayyuka na gari sukan cika ne saboda dan taimakon sa da agajin sa ba dan yin kullum wallafin ba thumma azkuru fihi madhahib al-ulama in hal al-hadith alladhi kharrajnahu sannan zan fadi madhahibin malamai karkashin hadisi idan a sama na kawo hadisi kan sai in fadi wanda ruwaya zo ko to kuma sai in fadi ra'ayoyin malamai a kasa wani malamin ya fahimci hadisi kaza haka madhaba kaza sun fahimci hadisi haka zan fadi madhahibin su a dangane da wannan hadisi wa dalilu kullin minhum zan kuma ambaci dalilin kowane malami ma'a munakashatiha ba kuma zan ce wane ya kawo in shiru ba sai na yi kokarin na yi munakasha sai an tattauna wurin da wane ya daga ce to na wane ya fi dacewa saboda kaza wane kuma ya kunkure saboda kaza wa bayani malaha wa ma alaiha kowace magana sai an faɗi maganar malaha abin da ke tattare da ita na ƙarya wa ma alaiha da abin da kuma za ka dubinci nauyin sa na kuskure shine malaha wa ma alaiha summa nastakhlisu abin da ke gare ta na daidai wa ma an hada abin da zaka zubanta nauyi na kuskure summa nastakhlisu min zalika alhaq alladhi awradnahu bil qism alala sannan da karshe mu je maka zuwa ga abin da muke ganin shi ya dace da gaskiya wanda mun gangaro hadisi akan sa bil qism alala abu na sama wa kada awrada fihi ba'd almasail uridu fihi ba'd almasail allati laysa 'alayha nasu fi sunnah akashi na kasa din nan mai yawa na iya kawo maka wadansu matsaloli na fiqh wanda babu nasi akan su ta fuskar hadisi innama hiya min almuntahidin fiha kawai na san ijtihadi na malamai to na iya kawo ma a sashin kasa amma a sashin sama sai hadisi a kasa kuma tunda nan sharhi ne na iya kawo ma ijtihadin wani malami wala tadkhul fi mawdu'i kitabina hadha duk abin da yake cikin sharhi na kasa to baya cikin asalin gundarin littafi na da littafin shine abin da ke sama abin da ke kasa menene sharhi kaga wannan zai sa ka gane wani abu. Yanzu in ka zo ka dauke wata magana da Albani yayi anan kasa a cikin shirki, sai ka zo kai mana fadakarwa a kai, kuma kake so ka ce Albani ya faɗa, sai ka ce ame a wani littafi. Idan ka ce asibitin Latin Nabi ka yi kuskure, sai dai ka ce a hashiya na sifatin Latin Nabi, a ta'aliki na sifatin Latin Nabi, a ƙarin bayani na sifatin Latin Nabi, to kai daidai. Yusuf da dama waɗanda suka yi kuskuren ciro magana sai su ɗauki littafi wanda ya yi shi daban, ƙila ya mutu da shekara 400, wani ya zo ya yi masa sharhi ko ya yi masa tahqiqi ko ya yi takhrijin ahadithinsa, sai ya waɗansu taliki da ƙarin bayani nashi ba na asalin mai littafin ba, sai ce wani ya faɗa a cikin littafin sa, bayan ba magana sa bace magana mai ƙarin bayani. A nan in wanda ya san ka'idar ilimi ya sani, sai kare ta kai ce ƙarya kake kawo min littafin nashi ne, sai a ɗauko da gasa fata sai ce to ka ƙarya kai masa ke a littafin sa na sawa bai wannan bayanin ba. Ko ala kalle ce to kaga ka jahilce za ka gane bambanci tsakanin gundarin littafi da ƙarin bayani. Da haka Albani ya ce abin da zai karɓi sunan sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam bil takbir ila taslimi shine me kashin sama, amma kashin kasa ba wannan sunan zai karɓa ba, sai dai karɓi sunan sharhi ko ƙarin bayani. Da haka abin da ya kawo a ciki bai bi sharadin abin da ya kawo a sama ba, a sama ba abin da zai kawo sai hadisi sahihi, a kasa kuma zai iya kawo intihadin malamai wanda ba hadisi bane ba. Kun fahimci wannan da kyau? Wato kaga mukaddimar kowane littafi tana da fa'ida, kowane littafi tana da fa'ida. Kisa Bakar Abu Zaid, Bakar Abdullah Abu Zaid yake bada shawara ga dalibin ilimi, yace idan ka je kasuwar kurmi, dan ni ne nake kasuwar kurmi dan shi ne sanowa kila, idan ka je kasuwar kurmi ka sayo littafi ko kan ka sayo littafi ka sayo littafi, kafin ka saki cikin library dinka kai kokari din rabbancinka ka karanta mukaddimar littafin, ka karanta fahari sunsa. Mukaddima zaka san mai littafin me yasa ya wallafa, wani salo ya bi wajen wallafa, wani ka'idoji zai baka, saboda akwai littafin da ba za ka fahimce shi ba sai ka karanta mai mukaddima. Faharis shi ne wato inda ake bayanin ababen da ke cikin littafin, waɗanda sukan sa shi a shafin farko, waɗanda sukan sa shi a shafin ƙarshe. Amfani wannan ka bi su babi na kaza, fasali na kaza, zai yi magana akan kaza, magana akan kaza. Dole idan ka bi sai ka ga wata matsala da kake kiran ka tambaye shi akai, sai ka ja kansa akai. Sai ka ja kansa, sai ka ja kansa. Allah kalli kowanne matsalan ka karanta ka ajiye. Wata rana da abu ya taso ma kana da me? Rafaran za ka bayar. Amma in ka kuskura ka so littafi ka tosa shi cikin jerin gwanin littafanka, kai maka fatawa tana cikin littafin baka sani ba. Ka zama kal'ifi fil baida'i yaktuluha adh-dhama wal ma'u fawqa zuhuriha mahmulun. Tambar raqumi a cikin sahara kidan ruwa na nema ta kashe shi, ga salkan ruwa a gadan bayan sa bai zai daidaita ba. Zai mutu da kishirwa. To haka ne ga littafi ka ajiye an yi fitawa baka sani ba, saboda baka lalle ka ba. Walan ma kana tabo alkitabi fasahi mimma la yatayassaru lana alqiyam bihi li asbabin qahiratin faqad raina an natba al-shatr al-awwal minhu mustaqillan an al-akhir in sha Allah ta'ala. Ma da ce to yayin da littafin ya zanto in buga shi da dukkan bangarorin sa guda biyu, kajin farko da na biyu, in buga shi a matsayin littafi guda, abu ne da zai zanto akwai wahala kwarai da gaske, saboda waɗansu sabubba wanda suka fi ƙarfi na faqad ra'ayna an natba shatr al-awwal, dan haka ra'ayina shine in buga littafin bangaren sa na saman banda na ƙasa, mustaqillan an al-akhar bi rabati da dai in sha Allah, in Allah yadda, wa sammaytuhu na rada masa suna sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila taslim ka annaka taraha. Kaga wancan jarin asali yanzu babu shi, kawai sai dan kadan ne ya gutsuro mana daga ciki, amma yana ta mun littafi ne dunya da ban mai zaman kanta. Kun gane ko? Wa an yaba bi ikhwani al-mu'minin innahu samiun mujib. To wannan sababin littafi kenan, sababin da yasa ya wallafa wannan littafi, yace azza Allah ta'ala an yada lahu khalisan li wajhil karim, ina roƙon Allah ya sanya littafin ya zanto ke bantacce domin sa ne shi kadai dan ya bani sakamako. Wa an yaba bihi ikhwani al-mu'minin, ina roƙon Allah littafin ya zanto ya amfani yan uwana mummunai, innahu samiun mujib, lallaki Allah ta'ala samiun mujib ne, mujibun kuma mai ansa addu'ar wanda ya roƙe. Ina ganin saboda lokaci ko da yake dai akwai saura minti biyar gwargwadon yadda lokaci ya kama, to amma dai minti biyar ba zai ce muke ilimi wancan shafin ba, sai mu dakata a nan gurin. Abinda muka faɗa da zai Allah ya ba mu lada sai wanda kuka so Allah ya tsawaita ku ya kuri, ko da mun tsawaita a cikin mukaddima, idan kuka fahimci mukaddimar littafi sauran ka iya fahimta, kuka ga dai ne jagora kawai zai maka. In baka fahimci mukaddimar littafi ba za ka iya fahimta littafi ba. Da haka idan muka zo cikin littafin za mu ga karatun na tafiya sama da bayanin da ke cikin mukaddima. In sha Allah ta'ala. Assalamu alaikum. Ina zo masallaci ba a yi sallar azhar ba. da na shiga nafila sai wani mutum ya zo ya yi zaton hanyar sallar azhar ya same ni ina nafila ya bi ni yaya zan yi anan Allah ku saurara Allah zaka ci gaba da sallar ka ne kuma shi idan ya bi ka idan azhar yayi sallar ka ta inganta yanzu ya rage ne in ya fahimci cewa ba a riga an yi sallah ba shin zai iya sake bin sai ne ta azhar ya halatta bi sai ne ta azhar din ka a matsayin nafila ta farkon sa kuma yayi kuma ya dace da dai wanda yake maka ba haka ba sai ka ce baka da dalili idan ya tambaye ka da dalili ka ce a ba ni ake bin bakin dalili ba dan dai na gina ne kina an halala dukkan ma da ala aslihi ba a tambayar dalili ko sababi kan abin da yazo bisa ga asalin yadda yake a shari'a asalin yadda abin yake ga shari'a mutumin da yake nafila za ka iya bin sa sallah duk mutumin da yake sallah za ka iya bin sa sallah ko da sallar ku ta sha bambanci yana azhar kai za ka yi la'asar ko kana yana la'asar kai za ka yi azhar ko yana farilla kai za ka yi nafila ko ka kana nafila shi zai yi farilla ya halatta ka bi wannan shine asali kai da dace sanan ne a wurin malamai da yake da dalilan da suka nuna shi cikin rayuwar annabi da sahabbansa an fahimta ku amma wanda yake a'a mai nafila ba zai yi mai farilla ba zai yi mai nafila ba wannan sai a ce to kuma ina ka samu zai ce na tashi na jana fada a kasar mu sai mutum to inda ka tashi ka jana fada a kasar ta ku su malikiya sun ce mai nafila ba zai yi mai farilla wato wanda yake farilla ba zai yi mai nafila ba to amma sun halatta ko mai nafila ya yi mai farilla dalilin da yasa suka kawo halacci a kai shi zai sa alinin za musu dole sai da halacci ana in ba haka ba idan an samu bambancin sallah kuma ka'idar da suka gina suka ce sallah ba baya yiwuwa ka bin mutum sallah sai sallar ku ta zama iri daya kana azhar shi ma yana bi azhar kai kana yin ta a matsayin farilla shi ma yana yi a matsayin bi farilla ma'ana farilla saboda kai baligi ne shi ma limamin ka farilla yake dan baligi ne in yaro ne karami ko azhar yake ba za ka bi shi ba tunda shi na fila yake a fatawarsu sannan kuma yana yin adai kai ma kana yin adai ma'ana ko da yau ka zo samu kai kana azhar din yau shi kuma ya tana jiya bai azhar ba sai yanzu zai zama azhar din jiya kana yin tayo wai ba za ka bi shi ba tunda kai wanda kake yi kai wanda za ka yi kaza yake shi kuma adai yake dole sai ka zama daya wannan ka'idar da suka kawo sallah ta zama daidai wa daida sun warware kansu a inda suka halattawa mai nafila zai iya bi mai farilla sun halatta haka har da cewa ga ta samu bambancin sallar to tunda aka samu aure da kuka halatta duk inda aka samu bambanci ya kamata ku halatta dan idan ka bambanci tsakanin san da ya ce me dalilin ka bambanci wa annabi ne bambanci ko wani bambanci haka mutu buki lokacin da yake sallah zaka bi sallah dan lokacin da mutu buki aka kammala sallar farilla to yana matsayin mai sallah da yake kadai idan ba a dita kama shi zai yi ba shi idan kabai ta kama shi zai kafu amma lokacin da yake tare da liman in wata tangarda ta faru a sallar sa wanda za ta sa yayi kafli ko ta sa yayi ba adi matukar ba liman ne yayi ba kima mu ne yayi liman ya dauke masa a irin wannan lokaci liman nan karatun bayyana zai karanta fatiha shi kuma ya saurare shi bai karanta fatiha sa ba duk liman ya dauke masa amma daga lokacin da liman ya sallama ya tashi zai shiga abin da yake kansa idan yake yin fatiha sallar sai a sai kaga hukuncin sa daban yanzu wanda yake masa boki da shi da mai sallah shi daya duk hukuncin sa daya tunda kowanne in kamar ta kama shi dai in ba ta kama shi dai kowanne ba wani abu da liman zai dauke masa to dan haka mai sallah shi kadai kuma ya halatta bin sallah to dan me zai sa ba za a bi masa boki sallah ba dan haka ko da a fikihu malikiya ne da mazhabin Abu Hanifa suka ce ba za a bi masa boki sallah ba amma Jami'i da Ahmad bin Hanbal suka ce kanka sai ka je ka bi sallah ka je ya juba ne ko ba za ka bi mazmuki wata ta juma ne ba za ka bi to ba idan mazmuki ya zo wannan maraka da ya juma ya dangi ne zai kawo ba dai ba ko kai kuma sai ka zo yana zama dayan kuma kai ma sai ka bi kuma ka cika da zama juma ala kulli halin dai ana bi mazmuki sallah wanda mai tambayar abin da yake cewa me hukuncin zuwa mata masallaci domin yin sallar jami'i hukuncin zuwan su shine halacci ma'ana in mata suka taso suka zo masallaci suka yi sallah ba su saba ma Allah ba abinda suka yi halal ne amma fifiko na lada yana tabbata ga wanda ta tsaya a gida ta yi sallah in sun je masallaci ba haram suke ba jahili, amma yi a gida ya fi tarin lada. Wannan shine abinda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ta tabbatar. Har kuma annabi ya cewa idan mata sun sani da cewa masallaci don mu hada su, kuma ta tsiri ranar masallaci na mi kuke saka ana gaba. Annabi ta tsiri dole ta kyale ta latar nauyi a wa Allahi a tsiri ba za su gaba kai dai ba ya kuta bajin wannan fatar ba. Wallahi na tabbatar ka ji da su goma Allah ya dalli. Saboda haka dai a in suka ji za su je jam'i ya halatta, amma su sani yin sallah su a gida ya fi lada, kuma a gida rantsi su kadai ba sai a kai su ba jam'i ba. Yanzu a san jam'i sai dai su tafi masallaci, amma ba abin jam'i daga gida dole sai mutum ya je masallaci. Duk wanda ya bi jam'i daga gida sallarsa ba sai ba, in da ya yi akan haka to yanzu sai ya yi istighfari, ba za a ce ya rabu dukkan sallolinsa ba, sun riga sun wuce. Ya gina duka garin sani ana fatan ubangiji ya ji masa ya karba, amma nan gaba kare sake an fahimci wannan da kyau. Kuma da ka'ida lokacin annabi ga gaya matan suna zuwa jami'i, ko da hadisin da ke cikin muwatta na farko farkon muwatta a abin da ya zo nake matan suka zo sallah masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam asubai. Idan annabi ya sallah sun suke fara fita mutalaffi'atun bi murudihi inna ma yurafuna min al-qalb, har ba a gane su saboda a lokacin akwai ragowar dare. Kuma kowace mutalabi a tunan muroka hinna ta sanya hijabi ko gyale mai kauri ta rufe fuskarta, ba gyale nan da yan zamani ba, kowace ta rufe jikinta. Da an yi sallama a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam, farkon wanda suke fara fita shi ne mata saboda tsari. Kuma idan mata za su je jami'i ba wanda ke a raba wai wurin su da wurin mata da duk inda suke da masallaci aka zo aka ware na mata da fannin mata da wannan gida ne. Abin nufi bid'a baya cikin tsarin ginin masallaci da shari'a da baya. Baya za a ce sallan ba ta yi ba, amma waye ya ce a ware musu ɗakin su daban, ko a zo a raba tsakiya sai a yi ƙasan da tsatuwa. A wanda yake haka lokacin annabi a haka cikin cikin masallaci illa iyaka an san tsohon baya dunnan su ne tsohon gaba kuma masani, domin in za a yi haka kowane masallaci ɗaya zai iya sanin adadin mahalarkansa a ranaku da aka saba na yau da gobe. Adadin masallata masallacin nan kaza ne, to kuma an san adadin maza kaza ne, Allah kalli baya wuce kaza ko baya yana daga kaza zuwa kaza. To wannan sun san sai suke da tsari sun san lokacin farko, ba sai sun buƙaci yin gaganga ba tsatuwa, saboda ga katanga a cikin zuciya a can ba, ga katanga shi ne hijabi ba sa fita wato ba da hijabi ba. Sun riga sun sani daga lokacin da ayin hijabi ta sauka ba, talauci fa ake fama da shi daga Madina, an yi hijira an zo Madina fa ana fama da talauci ayin hijabi ta sauka. Aisha ta ce mata suka rinka yaje labule da zaman gado da fulo suna yin abin da, amma yau muna da kudin da zamu saya matan mu hijabi sai gaga, ita tana da kudin da za ta yi mata gagara, ko an saya an ba ta take sawa, ko ayin hijabi na munafunci wanda ma zai kara mata kyau. To wai ta da gurin ga irin lambun nan, wai ta sa hijabi to kuma amma dai an kuma dorin nan kwal kuma sai a kawo tsikiyar ka ya to kai nan da an yara shi, kuma an zo an shafa da bakin shafa wanda wai kuma da yin jabi ne ya zama wata ma wallahi wannan wata ne ko ba hijabi bane, hijabi za a yi ne rufi. To a wannan lokacin saboda ta kawai ta game jikin mutane da kowa su kansu matan an ba su tarbiya, sai ya kasance duk abin da ake jin tsoro na tangarda gwargwadon hali wannan mujtama ne da ba a taba taba samun sa ba, sai ya kasance mujtama din a tsaftace shi. Irin abubuwan da ake jin tsoron faru su sun yi sauki saboda su kowane lokaci da zai zo bayan a takaice ne a shari'ance suka je jami'i, kuma a shari'ance ba a gina musu wani gangalin mun waje na mata da banda maza da banka ka'idar shari'a. Wannan kudin ya kamata ku biya wani sallar kare ke kusa da wajen yayi dari ya ko Allah da wallahi. Wato ginin masallaci yanzu sai an fito, sai an fito an fadakar da mutane sosai tsarin suna wajen gina masallaci. Kaga abin da annabi faɗa cewa bane yana da cikin alamomin tashin kiyama mutane za su rinka alfahari da masallaci. Wallahi yanzu kana bin diddigi sai ga abin ya ga sallami da annabi. Abdullahi da Abbas da Abdullahi da Umar yace zamani zai zo za su rinka alfahari da gina masallaci, amma kuma ba sa raya da su da ibada. Ai ka tuwar asumiya har dogon asumiya nan da muke fata kana bukatar gyara, kudi ne ake kashewa ba tare da wata fa'ida ba ko dalili ne. Kudin da yanzu za a gina asumiya da su a masallaci sai da kudi ne ba ta yawa. Sai asumiya ta asumiya su zai ga wata ta kusan rabin miliyan musamman in ta kai biyu uku ko kuma da haka. To wannan kudin a bawa matasan da ba su da aiki bijari wannan. Wallahi ya fulada sama da wannan asumiya. Wani kuma za a ce wa kafir ta ji an so na fitar hankali kana takawa kana jin lauji kana takama, ba wani kadin lada akan wannan kafir. wanda ya jibin tabarman laida ma ya fi dace, ko ya samu kafin wanda ke baya buga mulata mai gurus-gurus wanda ko da sun tarfafa za ka iya kare kayanka, amma nan mai laushi kamar kana za ka kabar katifa wanda ya cikin zakari ko cikin na gida wajen yin mutulai. Ko a tsayin yau da yake banki na fitar hankali mai jiki wallahi duk bid'a ne. Da kyau wannan duk bid'a ne. A gina daki da za a yi ibada, a sa dangare Allah su je ka a rinka jin hadisi ana jin ayoyin Annabi ana fassara wa mutane. Kudin mu asumiya ku zo ku yi katuwar labarari a masallaci. Kudin asumiyan nan ku mai da shi ya zama to jari wakafi na masallaci. Idan aka je aka maka building planning da yin masallaci, asumiya za ta ci kaza, ta ɗaya da ta biyu da ta uku, fenti iri kaza zai ci kaza, kafin iri kaza zai ci kaza, duk sai ka zo ka rarrage kudin, kudin asumiya a fitar da shi, kudin waya a fitar da shi. Wannan kudin asumiya din da ya kai kila 500,000 rabin miliyan ko 600,000 ko 700,000 mayar da shi ya zanto wakafi na masallaci. Ka je ka sai rumfa guda biyu a wani wuri mai saukin kuɗi a bai wa masallaci, duk abin da rufunan za su kawo ya zanto wakafin masallaci, sai ya zanto sadaka jariya ta harkar mu. Yanzu da rumfa da kafin din da za ka saya wanne zai riga wani mutuwa? Kafin zai riga mutuwa, rumfa tana nan ko? Wanda yake zama ta bin Adam in kada amalhu? Islamin salat, idan ma ta bin Adam, saboda ka ga ladan yana nan cikin ka har ba iyaka. Amma ban ka ta bane biya, ni sai wa musulunci a sumiya da kafin ta fitar hankali da bandi da kyalakyalan lantarki a wai da za ka haske kawai ai karatu kike na magana da kai. Amma kyalakyalai ai kaza ai kaza ai kaza, koraye jajaye farare ruwan dorowa wakan tarwada, duk kawai a ce wannan abin ne. Wallahi wannan gara ku bai wa masallaci ya jari da shi. Shi yasa da an yi wannan tunda babu wannan jarin da zai rike masallaci, dawo bayan wata biyar sai ga mutum suna sun zama masu ido daya su gama su mutu, ko ba mai gyarawa ba wakati baya ya ji sun mutu. Bankoki wata suna aiki wata ba ta aiki, wata ta lawai ga yanan gizo-gizo ya shiga shike ne suna na zama masallaci da makango duk kudin da aka ce ko me aka kira. Haka ya kamata a kiyaye wannan kwarai da gaske. Wannan yake cewa wai Annabi ya ce sallu kama ra'aytuni usalli, to me yasa su mata suke boye karatunsu ko suke asirce shi? Annabi dai ya ce sallu kama ra'aytuni usalli, duka wannan ya shafi maza da mata da mata, ba bambanci tsakanin maza da mata. Ni baka taba jina ce mata sarsa sai wallan sana da kanti, idan wanda suke asar cewa to kuma su suna da dalilan su, amma dalilan su ba su da kanti kam, dan haka babu mamanci tsakanin karatun mace da karatun namiji wajen karatun sallah. Wannan shine da sunnar Annabi da koyar. Duk wanda yace mata sa asar ce ko da lokacin bayyanawa ne, sai ce meye dalilin ka, ina inda Annabi ya ce sa asar ce? Babu, amma ni ina ganin muryar su fitna ce, to kaga Annabi sunan muryar sa kuma fitna bai hana su ba? A antum a'lamu amillah. Kuma aka kyale Annabi shekara 20 da kaza yana wahayi na sauka ba sauka ba kana su bayyanawa, suka yi ta bayyana kayan su, saboda haka ya kamata su kiyaye. Abu na ƙarshe wannan wani nauyi ne ya dora mana, irin wannan nauyin galibi magana a nan ba ita za ta warware shi ba. Na ta faɗa mana wannan, idan wata hukuma ko wata cibiya mai zaman kanta ko ta ƙarƙashin gwamnati sai wani abu na kuskure wanda zai cutar da musulmi da musulunci, yin magana a wa'azi da malami zai yi ba shi zai warware matsala. A gaskiya mu ɗauki wani salo daban wanda zai warware matsala. Yanzu idan gwamnan garin nan ya yi siya in zo nan gurin kawai in buɗe wuta, kawai zan faɗa muku ne ku ji haushi, kuma in faɗa masa baƙaƙen maganganu kuma ku yi gabara. Idan an tashi shi kenan ƙarshen sakamakon da muka ji a kansa na faɗa kuma kun yi gabara, wannan kuma ta ci gaba. A wurin samaniyar ta gife ni na zama jarumi na garin nan zama barde shekara, amma wannan barnar kuma ba ta daina yadda ba. Abinda wannan yake rubutowa cewa shi ne ya kamata a faɗakar da hukumar jami'ar Bayero dangane da wani taro da suka kammala kwana-kwanan nan, suka kulla yarjejeniya ta tura ɗalibai yin karatu a ƙasar Libya, kuma wai daga can za a ɗauko malamai a kawo su rinka karantarwa a Faris, wato Faculty of Art and Islamic Studies daga can Libya su zo su rinka karantar da darussa na addinin musulunci. To wannan ko ga alama abin da zai cutar da musulmi da musulunci din. Kuma jami'ar Bayero al'ummar musulmi na arewacin ƙasar nan suna da haƙƙi a kanta, tunda a tsakiyar su cibiyar jami'ar take, da haka bai kamata ba a kyale ta kawo wani abin da zai cutar da al'ummar musulmi din. Wannan shine abin da dan uwa ya faɗa. Sai abin da yake so in fadakar a nan. To ni ba dai in zan fadakar ba jami'ar Bayero zan fadakar ba. Sai dai in fadakar da dukkan wanda yake da haƙƙi a nan. Da dukkan wani wanda yake da sanin wanda ya san in ya faɗa masa zai faɗa wa jami'a kuma jami'a ta ji. Ta fuskar ko ya ba ta shawara in ba ya da sulhu a kanta. Ko ya tilasta ta in yana da kuyar da ta fita ta gari. Cewa alhaƙiƙa wannan kan in abin da mai littafi mai wanda ya rubuto haka ne alhaƙiƙa kulla yarjejeniya da Libya ta hanyar taimakekeniya ta fuskar ilimin addinin musulunci. Wallahi ba gudunmuwar da zai ba ma'anin kasar ba ce gurɓata mana al'amura. Dan tsarin da Libya take kai ba tsari ne na musulunci ba asalin gona. Kuma abinda ake karantarwa a makarantun Libya ba fa Qur'ani da hadisi bane ba. Green book ake karantarwa, Al-Kitab al-Akhdar wanda Gaddafi ya wallafa. Green book da Gaddafi yayi duk da cewa ya ce fasalin farko ne ya fito da littafin har yanzu akwai sauran aka yi. Kuma yake gaba ɗaya abin da ya fito da littafin fasaran aya ɗaya ce wa amrukum shura bainakum. Kuma yake wannan ayar ma bai ba kawo ta a shafin farko ba. Dan kila in yi kawo ta kafirai ba za su iya karanta littafin ba. Shi ko abin da yake bayarwa sako ne da yake baiwa duniya gaba ɗaya kafirai da musulmai. Dan kana ɗauka littafin na waɗansu ke ƙuntattun al'umma ne dan haka sai shafi ayar bai kawo ta ba. Amma tun daga farkon green book zuwa ƙarshensa fassaran faɗin Allah ta'ala ne wa amruhum shura bainakum. Amma a cikin yankin zuwa ga kwaminisanci ko da yake ya ce masa kwaminisancin musulunci gurgurdun musulunci ya yi kira zuwa ga demokrasi demokrasiyya ko da yake ce mata demokrasiyya al-islamiyya shi yana ganin game da gurgurdun abin da za ka fahimta a kiran talittafin demokrasiyya din nan da Amerika take kira gare ta akwai wani bangare na alheri da sharri ba dukkan ta bane sharri dan haka zai dauko wannan alheri gurgurdun da aka fa a Raja akwai wani bangare na alheri da sharri dan haka zai dauko bangaren da yake na alheri ga kuma musulunci sai a hada da musulunci da gurguzu da demokrasi sai a cakuɗa sai a rigar al'umma. Shi ne tunanin gaggafi idan an zo musulunci kuma ba duka za a dauka ba akwai abin da zai amfani akwai wanda ba zai amfani ba duk a ganin sa wanda zai amfani shi ne zallan Qur'ani wanda kuma ba zai amfani ba shi ne hadisi dan haka a kyale shi dan zai kawo cikas dan an dauke shi. A gaskiya a fahimtar da yawa Al-Kitab al-Akhdar shi ne fahimtar da yawa littafin Al-Yasin to ni babban ba mabuɗe a ƙarni na shida ya yi musulmi ne shi ma amma na ce masa ba mabuɗe saboda shi cewa yi kuma ce za a bin kiristanci da ne ba za a kai labari ba a ɗauko kiristanci a haɗa da yahudanci da musulunci da kuma addinin gargajiya a cakuɗa a yi masa littafi guda. Haka duk wannan wajen wani arde ne wannan wajen da sunan musulunci dogaje su shi ma wani ya zo ya ta tafi da waɗannan abubuwa kamar yadda sarki Hussein na Jordan kusan magana ita take jawo magana sarki Hussein na Jordan shi kuma saboda tabbatar da kudirin America na wanzar da zaman lafiya a gaban ta tsakiya yace yana ganin lokaci da yayi da ba ma wai a daina faɗa tsakanin musulunci da yahudanci ba a haɗe da musulunci da yahudanci da kiristanci a haɗe yace domin dukkaninsu kautamar biyanar samawiya dukkaninsu addini ne da suka sauka daga sama a tunaninsa da haka har ma ya taɓa ba da sanarwa cewa yana nan zai buga wani Qur'ani sabon bugu wanda Qur'anin za a yi Qur'ani sannan a kawo Bible sannan a kawo Talmud wato Bible new da kuma old testament na Bible za a yi duk a haɗe da Qur'ani a matsayin littafi guda a rinka rarraba a duniya kyauta an haɗe da sauran na duniya nan a zan a rinka zayen wani mulki littafi sarki Hussein na zuwa kyan amma dai da haka za ka littafi manyan musulmin duniya da su a ciki kuma ya ce ki ahlul bayt ne ma su ne banu fajir har yanzu daular ta ana kiran sa a daular hashimiyya daular gidan hashim hajji ba da yadda da cikin jikokin a kakan na annabi sallallahu alaihi wasallam to duk waɗannan waɗannan mutane duk su ne abin nan dan haka akwai waɗanda suke da ra'ayin kawo canji sai kuma Allah ya yi su a cikin musulmi, ina nufin a nan mu Najeriya mu daga cikin yan boko mu na arewa wanda suke da ra'ayin kawo canji, kuma Allah ya yi su a cikin musulmi, sai dai galibi ba su karanci musulunci ko su masu kyakkyawan fahimta ba. To duk wani barde da suka gani a duniya wanda ya zage-zage da Turawa sai su dauke shi a matsayin jarumi. Irin waɗannan sai su dauki Gaddafi a matsayin jarumi, sai su dauki Khomeini a matsayin jarumi, Saddam Hussein a matsayin jarumi, haka gobe in wani ya fito yana ga America sai su ce shi ma ya zama wahada wulaƙanci da kalabo a wannan ƙarni. An samu wani mujaddadi a wannan sanctuary da muke ciki shine wani, saboda yayi zage-zage. Abin da zai ba ka mamaki shine musulmai suka zo suka fika Saddam akan abin da yi. Akwai jarida ta Ingila, kafin Saddam ya kai hari Kuwait da kwanaki 18 zuwa 20, a ra'ayin idaita na wannan jarida suka yi wani analysis dangane da siyasar gabas ta tsakiya, suka ce suna ganin suna da waɗansu shugabanni masu yi musu hidima wanda su ne za su ba su daman motsa sai musulunci da kansu, daga cikin su akwai Saddam Hussein. Wallahi jaridar ba ta yi kwana 20 da yi ba Saddam Hussein ya je kai hari Kuwait, America ko ta yi ta gani sun kawayenta da Larabawan da wanda ba Larabawan ba, aka zo aka haddan ayyar dubu a kan Iraki. Shin an zo ne dan a karya Saddam Hussein ko dan a lalata arziki Iraki? Idan ana son a kashe Saddam Hussein ba za a je a jefa bomba ba da sa, ya ci maganin bombe tabbata. Da lokacin da America ta so ta yi barazana da Libya ba so take ta kashe Gaddafi ba, har gidansa aka rusa daban. Lokacin yanzu gidan gona kai ziyara har gidansa aka je aka jefa bomba dan a nuna masa kishin ne, amma bai isa faɗa ba. Amma a kyale shi dai, akwai siyasar Turai da suke kyale waɗansu musulmi dan sun suna kawo musulunci kika ba dan sun fi ƙarfin su ba. Wallahi America ba ta so ta kashe Saddam, ko ba ta son a canza Saddam daga kan mulkin ƙasar Iraki, ba ta so wallahi, saboda ya tabbatar mata bukatunta sun biya irin wanda ta yi mafarkin faruwa ta sama da shekara 30 tana son tabbata a lokacin Saddam cikin sati abinda bai kota biyu da suka tabbata. America tana son ta kafa sansani a gabas ta tsakiya, ba ta samu wannan damar ba sai a sakamakon harin da Iraki ta kaiwa Kuwait. America tana so ta gwada waɗansu makamanta da ta gera, ba ta samu daman gwaji ba sai a sakamakon harin da Iraki ta kaiwa Kuwait. America tana son ta karɓi gudun gadi kudin gadi daga hannun Iraki, daga hannun Kuwait da Saudiya, ba ta samu wannan kudin ba sai a sakamakon harin da abin nan Iraki ta kaiwa Kuwait. Har yanzu fa sojojin America suna nan a cikin Saudiya da kuma Kuwait, kuma a kowane yini biyan su ake ruwan da za su sha dan tsaya, za su ce ba sa shan ruwa sai ba American ruwa. Haka za a kawo shi yadda ake kawo su na wata tunan, haka za a je a kawo shi daga America, wa zai biya? Saudiya da Kuwait. In suka daga bindiga yau suka kai hari Kuwait, suka harbe Balarabe musulmi, Saudiya da Kuwait za su biya kuɗin hasashe har gobe. Aiki ya kama su aikin ban za su ke ba. In a cikinsa akwai wanda yake sai ya sha giya, Saudiya da Kuwait za su biya sai ya sha giya, tunda ya ɗan gado su duk wa ya jawo al'ummar musulmi wannan matsalar. Waye wai ba ya rage ba Saddam Hussein. To sai ga ki a yau America ta sake koma ta zuga taki. Taki tana ruwan bamabamai a cikin Iraki da hujjar ne, da hujjar da ta gargaza ɗan Hizbul Umman, wato tsirarin Kurdawa wanda suke fada da gwamnatin taki. Da wannan hujjar aka zo ana shiga cikin Iraki ana kai ruwan bamabamai, wanda Kurdawan nan ba su kai matsayin da za su yi fada da taki ba. Amma taki ta so da sojoji na ƙasa, ta tura na sama, dan akwai wurin da ake tsammanin akwai ma'adanai, akwai wurin da ake tsammanin akwai makamai na Iraki. Amma idan an ce makamai Iraki za a rusa, kai ba za ka yarda ba, ni ma ba zan yarda ba. Amma sai a ce maka ai Kurdawa ne masu yiwa taki rashin kunya, sai suka fake a cikin ƙasar Iraki, dan haka taki ta je ta shiga da ƙarfi take lallata su duk a sakamakon abin da Iraki abin da haka Saddam Hussein Iraki America za ta so ya dogon kwana. Saboda makaman da aka lalata na Saddam Hussein da irin tsarin da ya rage take da shi, inda a ce an ƙara shekara 10 nan gaba ana tana da wannan makaman, to Isra'ila ba ta da kwanciyar hankali. Amma yanzu an lalata makaman Iraki saboda Isra'ila ta zauna lafiya, dan ba wata ƙasa zuwa gaba ta take da rage fuskantar Isra'ila, inda ta tukar yawan makamai ne da kuma makaman karɗe gida. Yanzu kuma America ta koma tana fuskantar so take sai an lalata makaman ƙara dangin da Pakistan ta mallaka, amma an rasa inda suke, a zuga India ta kai hari, a zuga waye yau a yanki a tafi bam a gurin, duk wannan makincin musulmai ba sa ganewa. Muna nan sai mu yi duk wanda daga tutace mujahidi mu bi, in ba ga dan kauye irin da dan Libya har yanzu wuce kauye ya bi shi har kauye, wani sai kai yana kauye daga dan wurin gefe guda, bai san siyasar duniya ba, bai san Qur'ani ba, bai san hadisi ba, jahili fitik, jahilin gaban da yamma, wallahi tallahi lin abin nan Gaddafi na Libya jahilin gaban da yamma ne, ma'ana jahilin gaban bai san addini ba, jahilin yamma kuma bai san siyasar duniya ba. Ana amfani zuwa a cutar musulmai ita Amerika idan ta tashi so ta ce da majalisun turawa in suna son su karya kasa yadda suke sai a saka ta ba kafofin watsa labarai kuma ne za a faɗa da kafofin watsa labarai in an faɗa BBC na Hausa duwa aka yi wa hidima ba Yahudi tunda masu Hausan nan sai abinda aka fassara aka ba su a turanci shi za su fassara zuwa ga mai haka kuma abinda aka faɗa a bangaren harshen Hausa shi za a faɗa a bangaren Larabci shi za a faɗa a bangaren Swahili shi za a faɗa a kowane bangare dukkan su turanci aka ba su suka fassarawa mai zuwa yaran su dan su fadawa al'ummomin su sakon da Yahudi yake son ya tabbata to amma mutanen ba sa fahimtar wannan duk kawai idan ana sa zuga bannin sai a zuga wani shugaba sai ya rike kunya sai ya karya arzikin kasar sa yanzu cin mutuncin da aka yawa a kasar Kuwait a kasar Iraki ai ba kadan bane ba a lalata makamai aka dinga har gada fa kamar yanzu irin gidan Jabal din nan wanda hada arewa da kudu sai kawai aje a saka bomba haka abinda Amerika ta rinka yi bakin ba har ma ne manyan kwalta irin za a ce a abin ne irin express way irin da tagwaye hanyoyi Kaduna Abuja sai aje a dafa a jefa bomba akai wajen da bindar cewa wai ana rindo ana lalata makaman Iraki abinda ake faɗa maka kenan cikin sakon wa ana lalata makaman Iraki bayan ana lalata kasar ka kuma a zo a sa tattalin arziki a sa takunkumi tattalin arzikin kasa wa aka cuta Saddam Bowa amma dukkan muna nan kai muna nan muna daga shi barka yi da bada ba ai ba yadda zai yi yau an karga badan mun muna talakawan su suna mutuwa shi kullun sai ya ci gwaje ya barkin sa sai ya tuna masa duk abin da yake so zai ci ba abin da aka hana shi amma duk kan abin da kuma sai ko duk muna nan mun bi shi ko ba ta masa ake lalacewa ba dan komai ba dan saboda a ba Isra'ila da man ci gaban da ya karmu mai da take haka wannan ina ba da shawara ga waɗanda suke masana ta fuskar siyasar duniya wato banda lalata ta tauhidi da lalata ta sallah azumi da kahaji ya kamata kuma da lokacin a rika ta tabbatar da lalata ta siyasar duniya amma ga wanda suke mata kyakkyawar fahimta kuma za su hada da addini saboda galibi wani idan zai faɗe ta jahil sai bai san ta ba wani kuma in ya san ta ita kai bai san yadda zai hada ya alaka da addini ba sai ya yi to dan haka gaskiya ba wata yarjejeniya da zan kulla da Gaddafi na Libya wanda za ta kulla mana wani arziki wanda za ta kulla mana wani alheri wai har salama mai na saba yanzu ba lantana ba da kasa mai Libya take da shi gaba dai wanda Najeriya ba ta da shi amma Najeriya tana da abin da Libya ba ta da shi amma Libya ba ta da wani abin da Najeriya ba ta da shi